فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين وانا النبي نكرنت وانا كويا كويا أكرنت وانا كافن دي كي سلم أكنا زونتنا وانا اللفظ نبير وعلم صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق أن يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم وانا من جيش أبايا نشدا عائشة تتي النبي صلى الله عليه وسلم يا كوير اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأسألك وفي رواية اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو أمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو أمل وأسألك وفي رواية اللهم إني أسألك من الخير ما سألك عبدك ورسولك محمد وأعوذ بك من الشر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته لي رشدا نبكي كجفا دوغور أدوانا دوغة تأتسك سنة وقال لرجل أن النبي يتيد ونمتن ما تقول في صلاتي إن كاتاتين أدوى تكين صلى الله يكيش تيوا وتكاد أنا مغانا أدوى إتا تكين صلى الله يكين تبا أو جان صلى الله duk wannan abin da annabi ya koyar a yana ke yi a cikin sallah ba a wajen sallah ba amma duk mun ajiye su gefe guda sai bayan sallah ko makaranta kul huwallahu kafa uku ga walidai alamnar hidana inna zallahu la karja'akum da lilafi da sauransu zuwa illa ma sha Allah ga abin da annabi ya koyar da sahabbai su fada a cikin sallah saboda yace shi mai sallah yana munajati yana gane tsakaninsa da ubangiji to lokacin da kake gane ya kamata ka gabatar da bukatanka ko sai ka fito lokacin da kake gane a lokacin zaka shirar da bukatunka annabi ya ce da wannan tuma ta kula cikin salati mai kake fada cikin sallah qala atashahadu yace ina yin tahiyya ne thumma as'alullaha aljanna sannan sai in roki Allah aljanna wa a'udhu bihi sakana me yace fa qala sai annabi ya ce kad ghufira lahu kad ghufira Allahu billahi alwahid alahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم النبي جون متن يا كرمت وانا ميتي فقال سيا النبي تي قد غفر له قد غفر له يتي أنغافر كامسا أنغافر كامسا كذفا أبن متن من يفدا كي كتاو كنو وانا قصو دا تو النبي كوي أبار سيدا تي أنغافر كامسا أنغافر كامسا نترى وسمع رجلا وسمع اخر يقول في تشهده النبي يجي wani mutum shi kuma cikin tahiyya bayan ya kammala yana cewa اللهم اني اسالك بان لك الحمد لا اله الا انت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم اني اسالك الجنه واعوذ بك من النار abinda mutumin ya fada kenan fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya sahabi sai annabi ya ce da sauran sahabbai yace tadaruna bimada kun san da meye addu'a kuwa qalu allahu wa rasuluhu alam saka sai Allah da manzansa ne ya sani qala sai annabi ce wallazi nafsi bi yadihi ina rantsuwa da wanda raina ke hannunsa laqad da Allah bismihi alazim hakika yayi kiran Allah ya roki Allah da sunansa mai girma a wata riwaya yace bismihi alazam ya roki Allah da ismul azam allazi idza du'iya bihi ajab irin wanda in an roke shi da shi sai ya ansa wa idza su'ila bihi a'ta in an roke shi da shi sai ya bayar ya sala ina wasu neman ismul azam ga shi nan gurin duk wani ismul azam da zaku ji wadansu yan tsubu suna faɗa duk bogi ne ga shi nan a bakin annabi sallallahu alaihi wasallam da shaidar annabi وكان من اخر ما يقول بين التشهد والتسليم yana daga cikin karshen abin da annabi ya fada tsakanin tahiyya da sallama اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به مني انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت dan Allah ku ji wannan idan muka yi wa kanmu adalci kila in an samu masu kokarin cikin mu wanda suka haddace dai ko biyan wadannan addu'o'i to kuma shine abin da annabi ya rinka yi a cikin sallolinsa kafin ya salma shi ya koyar da sahabbai shi matan gidansa ma shi ya koyar musu dan anan akwai riwayar Aisha ahlul baiti abin da ya koyar da su sun rinka yi kenan sahabbai abin da ya koyar da su sun rinka yi wanda sun fi mu tsarki sun fi mu tabbat na samun aljanna ta samun fada wajen Allah da haka babu lafazi da zaka yi ka nemi kusanci zuwa wajen Allah, wajen zikiri, wajen salati, wajen addu'a sama da lafazin da annabi ya koyar shi da bakin sa yace kai. Karka har hado wa kanka hadade ka je ka yi wani combination daban, ka hado can rabbanoni ka tara, ko wanene wanene ka tara, can sayyidina sayyidina ka tara, duk wannan zaka bata lokaci ko ba zaka samu lada ba dan ba kai koyi da annabi ba. Wallahi tallahi babu wanda zai dace da daidai cikin maganganunsa da ayyukansa sai wanda ya dace da koyarwar manzon Allah. Wannan shine tabbacin magana, gaskiyar da babu sofanan ƙarya a ciki shine abin da annabi ya koya wa duniya ya tace. Amma ɗan bid'a sun ki sai da su bid'a, sai ce ga zikirin waliwa ne, ga zikirin waliwa ne, ga zikirin shehiwa ne, sai ka ce to ni duk wannan shehinan da waliyan ba ruwana da su, ina zikirin annabi da su da annabi waye shugaba? Ai an san annabi ne shugaba. Waye kai, waye kamar ka, waye san asali ya naka, waye samu irin rabanka? Tunda Allah ya yabe ka duka wanda ya gika mai gaba, ai ba ka da kamar annabi sallallahu alaihi wasallam a duniya. Da haka duk mai falalatu a bayan tafin annabi, annabawa gaba ɗayan su kaga a bayan sa suke sallallahu alaihi wasallam. To da haka abin da ya fito daga bakin sa shine ya dace ka karba ka rike kai aiki da shi. Allah ya yi mana gaban katar. Yanzu bayan kai waɗannan addu'o'i kuma sai me ya rage wa mutum? To ga sigar sallama za ta zo. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وائل بن حجر ياتي ناي صلى تارد النبي صلى الله عليه وسلم يا كسنتي ينا سلم أدامنسا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن شماله حكا هبوتنسا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رواه أبو داود بإسناد صحيح. أبو داود يرويته بسند صحيح. سيدي كلمة وبركاته أكرشي أسلم تبيتم wannan a sallama ta farko ne, annabi na cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, a ta biyu sai ce assalamu alaikum wa rahmatullah. Wannan ɗaya daga cikin sigogin sallama kenan. Sallama tana da siga guda hudu. Farko wannan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu zuwa dama, assalamu alaikum wa rahmatullah zuwa hagu. Na biyu assalamu alaikum wa rahmatullah zuwa dama, assalamu alaikum wa rahmatullah shi ma zuwa dama. Na uku zuwa hagu kai. Na uku assalamu alaikum wa rahmatullah zuwa dama, assalamu alaikum kadai zuwa hagu. Na hudu shine sallama daya wadda ba annabi ya yinta zuwa gabansa amma bangaren dama dama, yace assalamu alaikum sallallahu alaihi wasallam. Siga nawa kenan. To cikin hudun nan wadda ta tabbata annabi ya faye yawaita ta ita ce ta biyu, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, wato dama da hagu, ko ina assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Daga nan mai bita mai mimita assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, assalamu alaikum wa rahmatullah. Daga nan mai bimita assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum. Daga nan sai ta karfi assalamu alaikum, sallama daya a gabanka kuma zuwa karkatar da kanka zuwa ga dama damanka. To ita wannan ta karshen hadisin ta ya tabbata, duk da cewa shine hadisi mafi rauni in an kwatanta, ba ina nufin ya zama zaifi ba, a'a bai kai sauran gaba ɗaya ƙarfi ba. Waɗansu daga cikin malamai ma sun zaifantar da shi, kamar cikin manyan mazhabar malikiya Ibn Abdul Bar a cikin littafin Al-Istizkar yace wannan hadisin zaifi. An bayyana ku a cikin littafin Al-Istizkar da ya sharhi Muwatta na Imam Malik ibn Anas. A takaice dai bincike ya tabbatar da ya inganta, don haka duk wanda kai cikin nau'ikan sallaman nan ya yi, sai dai wanda annabi ya sai yawaitawa shine assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, sauran kuma duk sun halatta idan kai su kuma ya yi. An fahimta ku? To bayan mutum ya gama sallama kuma sai addu'o'in da ake yi bayan an kammala sallama. Wa anil mughira ibn shu'bah radiyallahu anhu, wato akwai zikirai da annabi ya tanadar ai bayan an kammala sallama. An karbo hadisi daga Mughira ibn shu'bah, Allah shi kare da a gare shi, أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة. النبي هكذا سنتين فدا أكاركم كو وتصلى مكتوبة ولتك تفر الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. النبي هكذا سنتين فدا باين أنكم من سلم فر الله. أنداني كو كو ديكي كبير تيمية شينا دوتو فهنتا دبان yace shi ma wannan din da aka ce fi duburi kulli salatin a ƙarshen kowace sallah, yace shi kansa wannan din a cikin sallar ake yin sa ba bayan an yi sallama ba kafin ai sallama. Yace dan an ce duburi kulli salatin, idan an ce dubur kuma shine ƙarshen abu, yace to ƙarshen abu kuma wani bangare ne na cikin abu wanda bayan sallama kuma to abin da yake baya kuma ba cikin sallah bane ba. Shi fiqh Ibn Taymiyyah kenan anan gurin. Amma dai wannan dai annabi na faɗa a bayan sallah shine abinda mafi yawancin malamai suka ce. Wa an sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, an karbo hadisi daga Sa'ad ibn Abi Waqqas Allah ya kare da gare shi, anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kana yata'awwadu bihinna dubura kulli salatin, annabi ya kasance yana neman tsari da waɗannan kalmomi a ƙarshen kowace sallah. Me yake cewa? Allahumma inni a'udhu bika min al-bukhli wa a'udhu bika min al-jubni wa a'udhu bika min an arud min an uradda ila arzalil umri wa a'udhu bika min fitnati ad-dunya wa a'udhu bika min azabil qabri, rawahu al-bukhari. Annabi ya kasance yana cewa ya Allah ina neman tsarin ka min al-bukhli, daga rowa kar in zama marowaci, ya kamata in zama mai hannun kyauta. To shi yasa sai annabi ya zanto haka yake, in ka same shi da akwai karoka ya baka, in ka same shi babu ya maka mai magana mai dadi wanda tafi a baka kudin, dan abinda Allah ya koyar da shi kenan. Wa in ma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha fa qul lahum qawlan maysura, ko da zaka kawar da kai idan mutane sun roke ka baka ba da abinda zaka bayar, to ka fada musu magana mai dadi, magana mai sauki. Qawlun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha, to sai kasance annabi in ka roke shi da akwai sai ya baka, in babu kuma sai maka magana mai dadi, ba zai wato ainihin nuna ko sawa shi ba. To wannan halayya ta annabi sallallahu alaihi wasallam, ai sai mutum yayi namijin kokari kafin ya koyeta. Shi ya san in ya bayar kansa yawa gata ba kai yawa gata ba, kafin yi maka gata kansa yawa gata, dan ya saka ne a cikin taskarsa ta lahira, an bayyana ku. To haka sahabbansa su ma suka gina akan wannan, dan haka yake neman tsari daga ruwa. Wa a'udhu bika min al-jubni, ina neman tsari daga tsoro kar in zama matsoraci, baya cikin siffa da ta dace kawai mutum ya zama matsoraci, ana son jarumta. Yana daga cikin abinda mutanen da suke tarbiyyantar da yayansu akai, mutum ya zama jarumi. Wa a'udhu bika min an uradda ila arzalil umri, ina neman tsarin ka kar a maishe ni zuwa ga makaskanciyar rayuwa. Makaskanciyar rayuwa shine irin tsufa takwab-takwab din nan wanda kowa ya gaji da kai, so ake ka mutu a huta. Annabi ce, ya Allah kar ka kani irin wannan shekarar. Da ko sai Allah ya anshi addu'arsa, ya mutu yana ɗan shekara 63 a duniya, bai kai arzalil umri ba. To malamai sun yi sabani menene arzalil umri. Da yawa suka ce, waɗansu kai daga cikinsu suka ce arzalil umri shine shekaru 80 zuwa abin da ya sama. Suka ce duk wanda ya kai shekara 80 zuwa abin da ya sama to fa ya kai arzalil umri, ya fara gajiyawa. Aka ce saboda me suka ce, ai mun ga tarihin waɗanda suka wuce baya, duk yawan su wanda ya kai shekara 80 sai ka ji ya koka. Gashi san wancan mawakin na lokacin jahiliya yake cewa sa'in tu takalifal hayat wa man yaish 80 hawla la abalaka yasami, yace kai na gaji da rayuwar nan, duk wanda ya kai shekaru 80 ko shakka babu sai ya kosa. Suka ce to shekara 80 shine arzul umri. Ga kuma wanda yana cewa ma as 80 asad da'fu fi jasadi wa hammani da'fu rijli wa ittirab yadi idza katabtu fa khatti khatt muttarid ka khatti murta'ish al kaddain ka khatti murta'ish al kaffain murta'idi fa ajab li da'fi yadi an hamliha qalaman min ba'di hamli al qana fi labbat al asadi wa qul li man yatamanna tula muddatihi hadhi awaqib tuli al umri wal mudadi. Wannan ne kai shekara 80, yace ina kaiwa 80 asad da'fu fi jasadi, gaba ɗaya sai rauni ya shiga kowane sako daga cikin lakkan jikina. Wa hammani da'fu rijli, rashin kwarin kafafuwa na yarin kabani ta kaici. Wa tirabu yadi, hannuna ma rawa yake baya tsayawa wuri guda. Idza katabtu fa khatti khatt muttarib, ko rubutu aka ce in yi da gani ka san na mai rawar hannu ne. Ka khatti murta'idul kaffain murta'idi, kai ka ce mutumin da yake karma ne saboda sanyi. Yace fa ajab li dha'fi yadi an hamliha qalaman, imamaki yadda hannuna yanzu baya iya rike alkalami. Min ba'di hamli alqana fi labbat al-asadi, bayan da na dauki mashi na jefa zaki ya mutu. Wa qashi man yatamanna tula muddatihi, fadawa din mai gurin dogon rayuwa ka ce da shi hazi awaqib tula al-umri wal mudadi, wannan dai shine karshen dogon rayuwa din, shine karshen dogon kwanaki da za a baka, karshen cika tuka shine mai shi kenan sai. to arsalil umr kenan mutun ya kai nan ya rasa abin da zai wadansu suka ce ba lalle bane a kai shekara 80 arsalil umri wani yana dan shekara 60 ma zai iya kai arsalil umri Allah ya saukar masa da rauni a jikinsa ta ko ina dan haka dai yana daga cikin sunnar annabi neman tsari daga arsalil umri saboda mutum zai gaje kuma ya gajiyar da mutane wa'udhu bika min fitnatid dunya ina neman tsarin ka daga fitnar duniya wa'udhu bika min azabil qabr annabi na fadin wannan a karshen sallah rawahu bukhari wa an thauban radiyallahu anhu qala kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idan sarafa min salatihi istaghfara allah thalathan thauban mawla rasulullah yace annabi ya kasance in ya kammala sallah yayi sallama istaghfara allah thalathan zai ce astaghfirullah 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 وقال سننسيت اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام تقول السنر انك ان كان سلم وانا رواه مسلم وانا ابي هريره رضي الله عنه ان كربو دغ ابو هريره الله تعالى يدا غريت قال يتي من سبح الله دبر كل صلاه وان دك يي تسبيحي ga Allah karshen kowace sallah 33 وحمد الله 33 يتي الحمد لله كما 33 وكبر الله 33 kuma yi kabbara Allahu akbar 33 fatilka tis'un wa tis'una idan ka kirga ya zama 99 kenan ko wa qala tamamul mi'a sai kuma ya fada a cikon na 100 din yace la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir wanda ya fadu wannan a cikon na 100 din tare da wadannan 99 din ghufrat lahu khataayahu za a gafarta masa kurakuranta kurakuransa walau kanat misla zabadil bahri ko da sun kai yawan kumfan teku abinda annabi ya koyar kenan ba wahalar yi maza mata yara kanana manya kowa ya iya kuma ga ladan kuma yana nan amma duk abinda yake na bid'a sai ka je ka haddace kuma ka kasa yi ko ba lada to kadimna ila ma amilu min amalin fadalna wa ba amma kira wannan kuma muslim ya ruwaito shi yace walau kana lam misla zabadil bahri haka ya fada a wannan hadisin rawahu muslim wa fi riwayatin ukhra a wata riwayan daban inna takbira 34 a wata riwayan wato zai fadi subhanallah 33 alhamdulillah 33 amma allahu akbar kuma sai yayi wato 34 shine cikon 100 din a maimakon ya cika 100 da la ilaha illallah sai cika da kabbara ta zama wato 100 din wannan riwaya ita ma ta tabbata وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ان كربو daga معاذ بن جبل النبي yace dashi usika ya muaz ya kai muaz ina maka wasiya la tada anna dubra kulli salatin an taqula kada ka bari karshen kowace sallah ka rinka cewa allahumma a inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika wato ya allah ka bani agaji wajen zikirinka da kuma gode maka da kuma kyautata ibada gare ka وانا رواه احمد وابو داود والنسائي بسند قوي اوتر روايه ابن دشي دشي اني لا احبك يا معاذ وانا هنا cikin hadisin da yake kafa hujja dashi dan nuna falalan معاذ annabi ya kalle shi sai inni la uhibbuka ya معاذ wallahi tabbas ni ina kaunar ka kai معاذ yanzu معاذ yana bukatar sai annabi ya masa rantsuwa amma bushara ne dan ya bashi tabbas inni kaga jumla ismiya ce wanda jumla ismiya ita kadai ta fi filiya karfin magana kuma gashi mabdu'atun bi harfit tawkid shine inna ga kuma lamul muwatti'a lil qasami dan ana kaddara qasam ga kuma lamun din wato duk ya karfafa magana wallahi tabbas ni ina kaunar ka mu'azz kai akwai rabota a cikin wannan batun ina kaunar ka da mu'azz yi haka sai ya ce wa ana uhibbuka ya rasulullah sai ni ma ina kaunar ka ya annabin Allah قال سي النبي تي فلا تدع ان تقول دبر كل صلاه كرك كالي فتا a cikin karshen kowace sallah wannan baya cikin naku ina fada muku wata riwaya ne daban dan wancan riwaya sai amma ya kawo abinda a cikin wannan wanda na kawo kaga babu wannan kalmomin wanda yanzu mun kara da su ko ka ce rabbi a inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika kaga dan an ce allahumma inni ala zikrika nan an ce me rabbi a inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika dai ne ma'ana tana koma da kuma shi masa hiji wa an abi umamata radiyallahu anhu qala an karbo daga abu umamata al-bahili yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man qara ayatul kursiyyi dubra kulli salatin wanda ya karanta ayatul kursiyyi karshen kowace sallah maktuba ta farilla lam yamna'ahu min dukhulil jannati illa al-maut ba abinda zai hana shiga aljanna kawai sai mutuwa. Mutuwa ce kawai ta tsaya ta kai bata ma lokaci, da ta zo da shi kenan. Rawahu an-Nasa'i wa sahahahu Ibn Hibban. Wa zada at-Tabarani, a riwayar Tabarani ya ce wa qul huwallahu, za a kara qul huwallahu. Amma dai wancan dai riwayar ta farko ita ce tabbatacciya. Wa Malik ibn al-Huwairis, an karbo daga Malik ibn al-Huwairis, kala ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, manzo Allah ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli. Kaga fikihun Ibn Hajar kenan. Wannan hadisin ya kamata ya kawo shi a farkon babi ko, amma sai kawo shi a ƙarshe. Me yake nufi? Yana nufin duk abin da ya kawo maka daga farkon abin da zaka faɗa a iqama, a tsayuwa, daga hannu, karatun Fatiha, du'aul istiftahi, sai ruku'i, sujada, abin da ake faɗa a ciki, tahiyya, bayan nan salatin annabi, bayan nan waɗannan addu'o'in, dukkan su faɗa ce daga ganganu da ayyuka nawa na annabi da yake yin su a ina a sallah. To sai ya ce kuma sallu kamar aitumuni usalli. Wato duk ku yi wannan gaba ɗaya. Ibn Hajar abin da yake nufi kenan a fakaice, duk ku yi wannan gaba ɗaya, sallu kama ra'aytumuni usalli. Wa an Imran ibn Husayn radiyallahu anhu, Imran ibn Husayn Allah ya kare daga gare shi, an karbo daga gare shi, yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salli qa'iman, kai sallah a tsaye, fa in lam tastati fa qa'idan, in baka samu dama ba to kai a zaune, fa in lam tastati fa ala jam, in ko baka sami iko haka ba to sai kai koda a kishin gide. A lokacin Imran ibn Husayn bai da lafiya ne, menene fikihun kawo wannan hadisi a nan gurin? Asali idan lafiyar ka kalau, ana bukata ka yi sallah bisa ga tsarin da muka karanta tun daga farkon babi zuwa inda muka tsaya, a maganganu da ayyuka wanda ake cikin sallah da waɗanda ake bayan an yi sallama, inda ya sallan farilla sai haka za ka yi ta. To sai ka samu uzuri ne baka da lafiya, sai a ce dole sai ka cika wannan sharuɗan. Lokacin da ka samu uzuri ne baka da lafiya, to sai aka sauƙaƙa maka tsayuwa da aka ce dole ka yi ta a can gurin, yanzu an rage maka ka iya a zaune. Zama in ya fuskara ka iya a kwance, yana nufin tunda an ce kai zama rukuni ne an yafe maka, tsayuwa rukuni ne an yafe maka, duk in sun fuskara kai a kwance, ashe kenan kuma a iya yafe maka waɗannan zikiran da waɗannan addu'o'in su ma in ka samu uzuri. Sai dai in kana cikin halin kamala fa lalle kai su, in ka samu uzuri fa an yafe, yo aka yafe zama ballantana wata addu'a da za ta biyo bayan tahiyya, aka yafe tsayuwa ballantana kuma addu'a da za ta biyo bayan tahiyya, ko salati in kana da hanzari, kaga da za a yafe maka waɗannan kenan. Wannan kuma shike nuna muruna ta addinin musulunci, wato muruna shine kiyaye halayyar ta mutane da dabi'un su da yanayin da za su iya samun kansu a ciki, na kwanciyar hankali ko rashin sa, na zaman lafiya ko rashin sa, na da sauran su, duk matsaloli na iya zuwa su rikitar da mutum. To sai ya samu kansa a halin da ya samu iko a ciki. Wa illa fa aumi, in baka samu iko ba to kai imani. Sai dai wannan riwayan fa aumi din bata cikin Bukhari, tana dai wani hadisin daban. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمريض النبي يفدى ونمر الله فيها صلى على وسادتنا وانده إذن يزوين سجدة سبودة بايا إيا كي بوشن سكسا سيئة وكوفل وسيرن كتورة بوشن ساكي فرما بها سيئة النبي يجيفا دوان ننفلا وقال إيتي صلي على الأرض إن استطاعتا إي سجدة أكن كسا إن كاسا ميكو وإلا فأومي إيماء إن بكسا ميكو بقى تكينوني كوي. Allahu akbar, kadan sun koyi haka ruku'i kenan, sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd, Allahu akbar, ka duka sama da duka da kai ko da baka kugo shinka ba yayi saboda kana da uzuri, amma ka dauko fulo ko ka dauko dutse ka ƙara sa da shi bai halatta ba. In ka sami iko ka kugo shinka ka sa, in baka samu ba fa aumi iman, sai kai imani wato luni, waj'al sujudaka akhfada min ruku'ika, sa'ilin nan sai ka sanya sujudarka tafi dukawa ƙasa sama da duka wanda kake wajen rukuni. Rawahu al-Baihaqi bi sanadin qawiyyin, Imam al-Baihaqi ya rawaito wannan hadisi da sanadi mai karfi, lakin sahaha Abu Hatim waqfahu, Abu Hatim yace hadisi ne mawqufi, abinda yake nufi ba maganar Annabi bace maganar Jabir ce, sai dai bincike ya nuna hadisi ne tabbatacce Annabi ne ya faɗe shi, ba wai mawqufi bane, mawsul ne. Banda Imam al-Baihaqi ma al-Tabarani ya rawaito haka, al-Imam al-Bazzar da sun rawaito shi. To wannan a gurguje shine karshen wannan babu, sai mu dakata haka, abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada, wanda muka yi kuskure kuma Allah ya tsamu, sai a kira sallah sannan sai a ansa tambayoyi. Assalamu alaikum, za mu ansa tambayoyi guda biyu ne kaɗai saboda lokaci ba zai yi abin nan ba. mukan dade da yawa haka, don haka zamu takaita akan guda biyu, kuma yau kun sa akwai wazi kuma, don saboda haka sai dai sauran tambayoyi duk ku yi hakuri, suna dan a rubuce kuma zan bi su insha Allah gobe idan mun zo mun tashi daga karatu, sai mu bayar da wadataccen lokacin da zamu ansa mafiya yawa daga cikin su waɗanda suke masu muhimmanci. Kuma daga cikin tambayar akwai jiya tambayar da wani bawan Allah ya dangane da idan liman ya kammala sallah ya kalli kudu ko ya kalli akwai hujja ko babu, na ce a iyakacin sani na ban san wani hadisi da yake nuna haka ba. To sai wani ya kawo mun wani hadisi a yanzu a rubuce cikin littafin Sifatu Salatin Nabi, wanda Abdullahi dan Mas'ud ke cewa ra'aitu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaseeran ma yansarifu an yasari, wa qala Anas akthara ma ra'aitu Rasulullahi yansarifu an yamini. Abinda wannan hadisi ke nunawa ba wai yana nufin annabi na kallon kudu bane ba, ko yana kallon arewa, a'a ba ya gama sallama ba, idan ya gama sallama zai juyo ta ina yake juyowa, ta dama ko ta hagu, shine abin da suke magana akai. Abdullahi dan Mas'ud yace na ganshi yana juyowa ta dama, aga da ta hagu. Anas dan Malik kuma yace na ganshi yana juyowa ta ina ta dama, wannan ya nuna ya halatta ya juyo ta daman, ya halatta ya juyo ta hagu. Hadisi riwayar Bukhari abin da yace da annabi yayin sallama yakan juyo ne da da fuskar ta gaba ɗaya, fuskanci sahabbai a zaune, wannan shine tabbataccen aikinsa. Zaman da yake yakan juyo ne kalli sahabbai ya zauna haka, amma ba wai ya kalli kudu ko arewa ba. Waɗannan ruwayoyi duk da suke cikin wannan hadisin, abinda suke nunawa tun da yana kallon alƙibla yanzu zai juyo ya kalli sahabbai, ta ina yake juyawa, ta dama ko ta hagu, shine aka nuna halaccin yana yi ta dama, yana yi ta hagu. Ina fatan wanda ya aiko da littafin ya fahimta. Ban iya ka dauke mu wannan littafi jiya, wani dan uwa idan ba kuma ta ba nan gurin muke ma lokacin da muke maganar limancin mai farilla ya aba mai nafila haka ne ko muke maganar cewa abu ne wanda yake tabbatacce mai farilla yana yi bayan mai nafila, sai ta Ibn Hajar ma ya tabbatar cewa ai wannan hadisi ya dai wata magana wadda kila za ku iya kiyayewa a jiya, yace ta cikin littafin fitar bari ne sai yau ya zo da shi. To ya je ya yi muraja'a ya dawo ya ce a gaskiya mantuwa ya yi ko dai kuskuren a fahimta ba yadda abin yake ba. Bayan ya koma ya ga ba Ibn Hajar ne wannan maganar ba, haka magana take ba. Shi Ibn Hajar yana goyon bayan maganar da muka tabbatar da cewa mai farilla na iya bin mai nafila. Tun a jiya ina da wannan tabbas din, to amma kaida ta ilimi ka iya manta da abu. Dan haka sai na ce je dubo. Ni ma da na koma gida kuma sai na sake dubowa. An fahimta ku? Ibn Hajar dan mazhabin Shafi'iyya ne, Imam Shafi'i kuma yana cikin wanda suka bada fatawa cewa lalle mai farilla na iya bin mai nafila, ya saba jumhurin malamai akan wannan. Ko kuma dogaran sa shine hadisin da muka karanta na Amr ibn Salama. Ina fata an fahimta ku? Imam al-Bukhari kuma wannan shine ra'ayin sa, dan Imam al-Bukhari babu yayi akan nan gurin cikin Sahih al-Bukhari. Babu yace babu imamatul abdi wal maula wa waladil baghi wal'arabi wal'gulamin lazi lam yahtalim. Babin da yake magana game da limancin bawa wanda ba riga an yantar da shi ba, wal maula ko bawan da an yantar da shi, wa waladin baghi da ɗan zina, wanda ɗan zina ne amma ya girma ya karatu ya zama malami, zai zama liman, za a bi shi ko kuma za a bi shi ba. An gane ku? Wal'arabi da mazaunin karkara, ya zo cin kasuwa za ku bi zalla ko za ku bi ba? Wal gulamin ladhi lam yatalim, da yaro karami wanda bai balaga ba, za a bi su ko ba za a bi su ba? Wannan akan su Imam al-Bukhari yayi babi, hadisan da ya kawo a kasa yana da duk ana iya bin su. An fahimta ku? Farko bin bawa sai ya fara da asar din Aisha, yace Aisha tana da wani bawa sunansa Zakwan, wanda yana mata limancin sallan tarawihi har bai haddace Qur'ani ba, tana ba shi Qur'ani ya rike da hannu ya karanta. Sannan ya kawo can gurin da yazo karshe cikin sharhi maganar Ibn Hajar kenan, da yazo kan yaron da bai balaga ba, sai yake cewa akwai hadisi da yazo cikin wato a Musannam na Abdul Razzaq, la ya ummul gulamu hatta yahtalim, wato yaro baligi ba zai limanci ba har sai ya girma, sai ya ce wa isnaduhu dhaifun, wannan hadisin dhaifi ne. Yace wa qad akhrajal musannifu fi ghazwatil fath, Imam al-Bukhari ya kawo hadisi tan cikin yakin cikin labarin ghazwatul fath Makkah, ya kawo hadisin Amr ibn Salama bi kasari Allah Amr ibn Salima annahu kana ya ummu qaumahu, shi Amr ibn Salima ya kasance yana mutanen salimanci, wa huwa ibnu sab'in sinina, yana dan shekara 7. Wa qila, wadansu malaman suka ce inna ma lam yustadilla bihi huna li anna Ahmad ibn Hanbal tawaqqafa فيه فقيل انه ليس فيه اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك امام البخاري بي كاو حديث عمرو بن سلمة با انان غورين يا كفا حجه دشي سبودا ما واتو امام احمد بن حنبل بي كفا حجه دا wannan hadisin ba hanzarin sa kuma shine wai cewa ai wannan mutane sahabban da shi wannan yaro ya rinka musulmanci mazauna karkara ne annabi bai san halin da suke ciki ba ballanta namu ce ya sani ya tabbatar da su ijtihadin su ne suka yi ba annabi ne ya ba su damar cewa ku je ku nada wannan yaron ba shi dai annabi ya ce ku nada wanda ya bi ku karatu da suka je sai suka ga yaron ya fi su karatu sai suka sa shi daga baya kuma annabi ba ya da tabbacin wannan yaron ke yi dan haka su a wurin su wannan hadisin ba hujja bane ba an gane ku وقيل لهم احتمال انه كان يؤمهم في النافله دون الفريضه ودان suka ce a'a ai mai yiwa limancin da ya rinka musu a cikin sallan farilla ne a cikin sallan nafila ne ba farilla ba wa ujiba an al-awwal ibnu hadar yace to in za a bada
bai riga ya taba saduwa da ita ba sai ya sake ta za ta yi idda ba za ta yi idda ba da nassin al-qur'ani idza nakatum mu'minat thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhun fama lakum alayhinna min iddatin ta'tadunaha famasihuhunna wasarrifuhunna sarahan jamila to kaddara mutum ya auri mace bai riga ya fara kusantar ta ba sai ya mutu za ta kaba ko ba za ta ba za ta kaba ita ku za ta kaba to dan haka wancan ma shine za ta kaba kuma ta kaba za ta shine wata fitar da kwana goma arba ta surun wa ashira kaba ita ku a bai hakuri kuma ai sai a ci gaba kuma ai bai kamata ku tun ko maka wani ya ku mutane kan hadisin wato Anas bin Malik ko annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam kana la yaqnutu illa idza da'a li qaumin aw da'a ala qaumin ya kasance baya yin alqanut sai fa in yayi addu'ar alheri ga wadansu ko in yaso yin mummunan addu'a ga wadansu wato shine addu'ar da ake kira tana wajib abu ya faru wanda zai sa a yi ta yana daga cikin irin wannan alqanut din idan fari ya faru ko wata kwalara ta sauka ana yawan mace-mace wata annoba ta zo kasa ya halatta ayi alqanut a dukkan salloli guda biyar kun gane ko eh ku gane ba idan wata annoba ta sauka a kasa kwalara ta zo ana ta mace-mace ko fari mai tsanani ko wato ainihin wata dai annoba an san dai mai annoba duk wani abu da zai zo ayi ta yayin sa ya dawo mutane wata ja'iha samawiya abinda daga sama ubangiji ya aiko shi ya halatta a rinka yin alqanut dan Allah ya yaye wannan kuma in za a yi wannan alqanut din za a yi shi ne gaba daya a cikin sallolin nan guda biyar kuma za a yi shi ne a raka'a ta karshe bayan an dago daga ruku'i kafin a tafi sujuda wannan shine abinda sunnar annabi ta tabbata wannan karkada mu ba shi zaka saurara ba shi ne kike magana akwai waɗansu malamai da suke cewa ja'iha samawiya abu ya fado daga sama wanda yake daga kamar wannan kwalara da sauransu ba za a yi musu ba suna da wannan fahimtar akan wannan waɗansu daga cikin malaman hadisi da malaman tauhid suna da wannan fahimtar sai dai suna ganin za a iya yin ta ne ga waɗansu al'umma musulmi da suke cikin tsanani suka keɓance wannan kadai da sauransu akwai kuma waɗanda suka haɗe yanzu a nan gurin ina bamu gamamman abu idza da ali qaumin ala qaumin kar ku damu akwai hadisan da su biyo baya wanda ba sa cikin nan gurin ma dun naka da dai sauran gurin da za ku shiru mu je karshen menene alqanut din tunda yanzu ko rabin alqanut din ba mai wata kuma kun gane ku wannan dai hadisi annabi na yin alqanut idan ya so yin addu'a ga waɗansu ta alkhairi ko kishiyan haka kuma a cikin dukkan salloli guda biyar kuma hadisi ne sahihi yanayi a bayyane na'am wa sa'd bin tariq al-ajli radiyallahu anhu qala qultu li abi ya abati innaka qad sallaita khalfa rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa abi bakra wa umar wa uthman wa ali afa kanu yaqnutuna fil fajr قال أي بني محدث رواه الخمسة إلا أبا داود عن كربو حديثي دقى سعد ابن طارق الأشجعي شي سعد ابن طارق الأشجعي قال يتي قلت لأبي ناتي دماء يتينا يا ما يكون ناسا شيني طارق الأشجعي كنا إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم كي كاتب إن صلى أبايان النبي وأبي بكر كاتب إن صلى أبايان أبو بكر وعمر حكى بايان عمر دان خطاب وعثمان وعلي duk kai sallah bayan wadannan annabi da halifofin sa hudu fa kanu yaqnutuna fil fajr shin sun kasance suna yin alqanutu a sallan asubahi qala sayyati ay bunay yati ya kai dana muhdad ai wannan bid'a ne muhdad kagaggen abu ne yin alqanut a sallan asubahi kadai ta kowace safiya yace wannan bid'a ne wannan hadisi rawahu al-khamsa malaman hadisi guda biyar sun ruwaito shi illa Abu Dawud tun banda Abu Dawud wato yana nufin Imam An-Nasa'i wato Imam Tirmidhi da Ibn Majah da Imam Ahmad bin Hanbal haka Abu Bakar ibn Abi Shayba ya ruwaito hadisin haka al-Imam Tahawi hadisi ne kuma sahihi wato abinda wannan hadisi ke nunawa ke bantar sallan asubahi ita kadai da yin alqanu a cikin ta wannan bai tabbata ba daga annabi hadisin da yake madogara akai shine hadisin baya na Anas bin Malik wanda yake cewa annabi bai gunje bayan alqanut a sallan asuba har yabar duniya wanda kuma ya tabbata hadisi ne hadisi ne dai alqanut din da ya tabbata daga annabi yanzu guda ɗaya ne yanzu kafin mu je mu samu alfajar kafin mu samu kai na alwitr shine alqanut na nawazi idan wata musiba ta sauka ko idan yayin nufin yawa wadansa addu'a to wannan yana yi a cikin dukkan salloli guda biyar na yini baya kebance asubahi ita kadai kuma nayi araka'an karshe kamar yadda muka bayyana kuma araka'an karshe bayan ya dago da garku kun gane ko wa anil hasan bin ali radiyallahu anhu annahu qala allamani rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kalimatun aqulunna fi qunutil witr al hasan ibn ali Allah ya kare da a gare shi yake cewa annahu qala yati allamani rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kalimatun annabi jira da mutunta tabbata gare shi ya koyar da ni wadansu kalmomi أقولهن في قنوت الوتر وأن نظر رنك كرن تاسو على قنوت نوتر أنجانكو واتو إذن كان كفا إيد وتر إذن كان وتر تركا أنكرشي تو إذا كي القنوت وأن نياتا بطا أتكين سنة النبي هنا يقول ليك با كلن با با كل يتبا وترانا يكن يوترن سهكا نبا القنوت وترانا يي القنوت تو إذن ياتا سيم القنوت دن غا سيكين إرن أبندا النبي يكو يرمي القنوت دن يبطا اللهم أدني في من هديت وآفني في من آفيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يضل من وليت تبارك ربنا وتعاليت رواه الخمسة وزاد الطبراني والبيهقي ولا يعز من آديت زاد النسائي من وجه آخر في آخره وصلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم wa sallallahu ta'ala ala nabiyyi to wannan shi amma kuma wal kaswa daga azaba wal kaswa daga fadawa cikin fushinka wa tawallani fi man tawallait ka jibanci nauyina cikin wadanda kake jibantar nauyin su wa barik li fi ma atai ka sanya min albarka cikin duk abin da ka bani ko na dukiya ko na yaya ko ma menene ka bani cikin kyautar duniyar samun albarka ciki wa kini sharra ma qadaita ka kiyaye ni daga sharrin abin da ka hukunta zai faru a duniya fa innaka taqdi wa la yuqda alayka kai ne mai zartar da hukunci amma ba a zartar da hukunci a kanka wa innahu la yadhillu man walaita lalle duk wanda ka jibanci nauyin sa ba zai taba kaskanta ba wa la ya'izzu man adaita duk wanda kai gaba da shi ko kai fito da shi ba zai taba samun daukaka ba tabarakta rabbana albarakatunka sun yawaita ya ubangijinmu wa ta'alaita kuma lalle ka girmama girman ka ya bunkasa wannan shine daidai kuma anoni na gurguje dake cikin wannan wannan alqanut mutum wannan mutum zai karanta shi yayin da yazo alqanut na cikin wutri don bayin da kyau idan mutum yazo sallan shi fa'ida wutri a wutri din zai karanta wannan to bambancin wancan alqanut din da zuwa wannan wancan ana yin sa bayan ruku'i amma alqanut ko na cikin wutri ana yin sa ne kafin ruku'i shine abin da yake tabbatacce duk malaman da suka ce a iya yin sa bayan ruku'i sun yi kiyasin shi ne akan wancan kun fahimta ko kiyasin sa kawai suka yi amma ba nafsi ne nuna haka ba
وفي رواية صحيحة لابن خزيمة بزيادة لا من جاء منك إلا إليك أقول في رواية تبتسيا ودى مالا بيكاوتا أنا قلنبا باية تبارك ربنا وتعاليك سيكم إكارة سوى لا من جاء منك إلا إليك لا من جاء منك إلا إليك با وتمفكا دزا أقول ديمك إلا إليك سيدي أقوم أزوى بليك أم بيتكو واتو إنك لجنس ورق الله سوسيك قوم أدريك دنبا إن ذاك جيك قوزي ماتكو ميكة مالا wannan kari da ake cikin sallar al-qanut ko cikin wato addu'o'i na al-qanut sauran kalmomi da ake karawa da yawan su ba su tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam banda wannan akwai kuma wani daban wanda zamu karanto shi nan gaba cikin wadanda suka inganta banda su ba wanda ya inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam sauran ijtihadi ne na malamin su kare kalmomi wadanda suna ganin jaizanci tunda sallah wuri ne na addu'a in ka roki wani abu wata karabin alkhairi ne shikenan babu komai wadanda suna ganin mafi kyau ka takaita daidai kalmomin da Annabi ya takaita karka kara wani abu kai dan duk abin da zaka roka ka wuce nan ne abinda duk zaka shigar na addu'arka zai fitar da dukkan kalmomin wadansu kalmomi ne mujmal mujmala adun kulli ma'anonin su na fashe da yawa in za a fasa ma'anar su tana da fadi mutaka kore da gaske bana ta ku hakuri ba babu da hakuri ne babu da hakuri bana ta ku hakuri ba samu garanto daga wani littafi wanne bai hakuri a Ibn Abbas عبد الله بن عباس قال يتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح النبي ya kasance yana koyar da mu wata addu'a da muke yin amfani da ita a al-qanut na sallan asubahi saura da ni sai ce wa fi sanadihi da'fun wanda hadisin a cikin sanadin sa akwai zaifanci ma'ana bai inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba malaman hadisi suka kawo babu sai su kawo hadisi gaba ɗaya suka tafi wannan babu su kawo sahihi da wanda ba sahihi ba da gangan suke kawo wanda ba sahihi ba dan su yi bayani akan sa dan ya zama to izina cewa ko da kaga magana kaza an ce kaza to ga madogaran hadisin ba sahihi bane ba an gane ko to dan saboda haka wannan shine abin da yake tabbatacce daga Annabi sallallahu alaihi wasallam amma yanzu zamu karanto kadan daga cikin wani hadisin da su kara fayyace mana wato ma'anar abin billahi billahi dake dake kamar yadda muka faɗa tun a baya al-qanut da malam Dawud ke magana akai na nazila shine nan gurin a cikin littafin sifatu salatin nabi Sheikh al-Albani ya ce al-qanut fi salawati al-khamsi lin-nazilati yin al-qanut a cikin dukkan salloli guda biyar lin-nazilati dan wata musiba da ta sauka a iya ko ba za a yi ba sai ya ta kawo hadisi wa kana sallallahu alaihi wa sallama idza arada an yad'u ala ahadin aw yad'u li ahadin qanata fi rak'ati al-akhirati ba'da ar-ruku'i annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yana son yayi addu'a ta mugunyar addu'a ga kafirai ko kikkiawar addu'a ga musulmai qanata fi rak'ati al-akhirati yana yin al-qanut a cikin rak'an karshe ba'da ar-ruku'i yaushe bayan ya dago daga ruku'i idza qala sami Allahu liman hamida bayan ya ce sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu sai ya karanta wannan al-qanut wannan hadisi Imam al-Bukhari da Imam Ahmad bin Hanbal sun rawaito shi wa kana yajharu bi du'a'i ina tambayar da zuwa nake ta zai a bayyane ko a sirrance wa kana yajharu bi du'a'i annabi ya kasance yana bayyanar da wannan al-qanut din a sarari aji wannan riwayan kuma ita ma Imam al-Bukhari ya rawaito haka Imam Ahmad bin Hanbali wa yarfa'u yadayhi bugu da kari kuma yana daga hannu a lokacin da yake karanta wannan al-qanut din wannan riwaya kuma Imam Ahmad bin Hanbal da Imam al-Tabarani suka rawaito da sanadi sahihi wa yu'minu man khalfahu kuma waɗanda ke bayan sa suna ta cewa amin 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 lokacin da bai yake addu'a din ita kuma wannan riwayan Imam Abu Dawud da Imam al-Hakim an-Naisaburi sun rawaito ta kuma riwaya ce ingantacciya yanzu karkashin wannan ana yin addu'a lin-nazilati kun fahimta ku idan wata musiba ta sauka ko idan annabi ya so ya addu'ar alkhairi ga waɗansu musulmi da suke wani yake na duniya yan uwan musulmi da suke Albania yan uwan musulmi da suke Philippines da suke waɗansu cikin matsaloli na rayuwa me musu addu'a a cikin al-qanut a cikin dukkan salloli guda biyar ya halatta kuma zabi al-qanut din nan ne bayan an dago daga ruku'i haka ne ko bayan an dago daga ruku'i kuma liman zai yi karatun al-qanut din a bayyane kuma mu a bayan su ce amin duk ga hadisin annabi sun tabbatar da wannan amma waɗansu malamai kamar da na faɗa sai suka kebance suka ce banda wato linnazila suka ce ba za a yi ba saboda waɗansu dalilai nasu wannan kuma shi kuma saboda waɗannan hadisi suka tabbatar ga annabi shi kuma yace za a yi saboda haka ko da wannan lokaci idan malamai sun yi maganganu guda biyu wani lokaci ka kawo dalilan waɗannan wani lokaci ka kawo waɗannan wani lokaci kai magana akan su gaba ɗaya abu dai wanda yake tabbatacce galibin ahlul hadis akan su suka tafi shine ana iya yin alƙanu a cikin dukkan nazila amma maganar ba za a yi ba kan nazila galibin waɗanda suka taba kan haka malamin mazhabar Imam Ahmad bin Hanbal Imam Ahlus Sunna wal Jama'a da haka sai Muhammad Salih al-Uthaymeen ya matsa lamba akan ta cewa lalle ba za a yi akan kowace nazila ba an bai jona da kyau to ina zuwa ai ban karasa ba wa kana yaqnutu fi salawat al-khams kullaha yana yin alƙanun ne a cikin dukkan salloli guda biyar wannan riwayan Abu Dawud kenan da Darqutni lakinnahu kana la yaqnutu fiha illa idha da'a liqaumin aw da'a ala qaumin fa rubbama qala daga cikin irin abubuwan da annabi ya rinka faɗa yana ta Allahumma anjur walida bin al-walid wa salmata bin hisham wa iyash ko ayyash ibn abi rabi'a Allahumma shjud wata'ataka ala mudar waj'alha sinina ka sini yusuf Allahumma al'an li hayyat wari'ilan wa zakwan wa usayyatu asatillaha wa rasulahu cikin irin abin da annabi ya rinka faɗa thumma kana yaqulu idza faraga min al-qunuti idan ya kammala al-qunut din sai yace Allahu akbar fa yasjudu sannan sai ya tafi sujuda an gane ko to wannan al-qunut kashi na farko kenan al-qunut kashi na biyu kuma na witri fa kana yaqunutu fi raka'a fi raka'atil witri ahyanan yakan yi al-qunut a cikin raka'a ta witri waɗansu lokuta ba kullum ba kenan ويجعله قبل الركوع ناتم بركه الاذ ويجعله قبل الركوع idan ya tashi alqanut din kuma zai yi shi ne kafin ruku'i inda a cikin wutri ne wannan shine riwayan abubakar ibn abu shayba da kuma abu daud da imamu an-nasa'i a cikin littafin sa as-sunanul kubra haka imamu ahmad a cikin musnad haka imamu tabarani haka imamu al-baihaqi haka ibnu asakir bi sanadin sahihin haka ibnu manda a cikin kitabut tauhid din sa dukkanin su sun tabbatar da wannan riwaya ta cewa idan annabi zai yi alqanut a cikin sallan mutri ko a cikin raka'an mutri yana yi ne yace kafin ruku'i la ba'da ruku'i an fahimta ku to kaga shine an sa tambayar ka ta zo to da haka waɗannan sune abin da yake ya tabbata cikin mutri yanzu kenan alqanut gidi nawa muke da shi biyu imma alqanut inda nazila imma kuma alqanut na me na mutri wannan su kadan tabbata tan alqanut daga annabi sallallahu alaihi wasallam wa alaikum salam imam zai daga hannu mamu za su daga hannu idan daga hannu kuma ba a shafawa daga hannun kawai za a yi idan ya gama sai sauki shine abin da yake tabbatacce daga annabi sallallahu alaihi wasallam wa alaikum salam
idan annabi da yake yi alƙanu ala kaulin sai ya zama to sai Allah ya ce masa dai sanakan nan amin shi sannan kuma daga cikin dalilan da masu yin a wani suke cewa kar ayi alƙanu ala nazila sukan kawo cewa misali yanzu kaman annoba ta falala annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa shi mutuwa ta kan annoba shahada ce ga al'ummarsa to idan ya zama to sai shahada ce idan mutum ya yi kamar ya tura wannan matsayin wannan shahada ke nan ko kuma ya zama da wannan bayanai guda biyu sai a wani wajen wani
tambaya sai mai kyau cewa idan mutum annabi ya bada labarin idan annoba ta zo ta faɗo wa al'umma wanda suka mutu a cikin shahada suka yi wannan hadisi da ta cire daga annabi yace da san annoba azaba ce amma daga baya rahama ce ubangiji ke zabar wanda ya so to idan aka ce ayi alƙanu dan Allah ya dauke ta kuma shin kamar ba a ture wannan abin nan ba abinda mutum idan mutum ya ce maka wannan sai ka ce da shi a cikin alƙanu me ake yi addu'a addu'a me take shine abin da zai ce maka addu'a ibada lokacin da kai ibada sai zama laifi aha kuma addu'a din nan kana yi a matsayin ibada ko da ba an sa maka ba, domin cikin waɗanda annabi ya alkanud akan su ya la'ance su daga baya sun musulunta. Addu'a annabi an karba kenan, da an karba addu'a da ya musu ta alkanud da za su musulunta, da za su tafi ne har abadan abada su shiga wuta. Ka fahimta ku? To da haka ita addu'a ibada ce mai cin gashin kanta. Da haka Allah ke cewa da annabi kai istighfari bayan ya ce ya yafi masa, ya gafara laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimmu ni'matahu 'alayka wa yahdika siratan mustaqima. Duk abin da annabi ya yafi masa, amma tare da haka sai ce fa'lam annahu la ilaha illa Allah wa astaghfir li dhanbika, wannan zunubi yake da shi bayan ya yafi masa. Ashe ibada ce. Kun fahimta da kyau? Ibada ce. Kuma idan kai wannan addu'a din, duk wanda Allah ya kaddara zai mutu a wannan yayin shahada, addu'ar gaba ta hana ya mutu. Idan ka alƙalu din dole sai ya mutu. Ijtihadin sa kenan. Sheikh Muhammad bin Abdullah ijtihadin sa kenan. Ina jin lokacin da muke magana karatun kitabut tauhid, idan dai kun saurara mun karanta wajen. Wato abinda Imam Malik ibn Anas ke faɗa, yake cewa ba duk abinda ka sani kake faɗa ba, kowane irin abu kana bashi lokacin sa. Yanzu idan ka zo kan matsala daya, ka ce duk abin da ka taɓa sani a matsalar sai ka faɗa, sai kullum mu tsaya kan hadisi ɗaya da ke za mu kare. Amma sai ka faɗi kawunan alƙaluma na magana, sai a wuce gaba. Wata rana sai wani ya tambayo sai ya zunguro, to sai ya ji sauran. Wata rana sai wani ya ƙara zungurowa sai ya ji sauran. To haka al'amura suke tafiya. A wancan munasaban kitabut tauhid ne, yawanci abin da aka fi matsawa a kai ba wato faɗa magana ta fiqh ba, tunda magana ta tauhidi. Kullum ko da hadisi ya zo da yake dauke da sako na fiqh, muna kokarin ya zamu mu fayyace abin da yake littafin tauhid din, kar mu fita daga doron tauhidi mu koma fiqh. To haka idan mun zo kan masail fiqhiyya, haka zamu matsa a nan, ba zamu fita daga can gurin ba, sai dai abin da dangantakar magana dole ta kawo shi sai an faɗi. Ina fata ka fahimta. Wa alaikumus salam.
Dangane da wuce dai wannan aya da bangaren sunbayarsa, malam na kan ga kaman maza, akwai maza haba guda maka maza da Imam Ahmad
eh
da fakin suka ga ba ke ma wanda ya aljaru sun ba kuma to da wanda sai su zaka iya samu shi
shi ne ai
kaman da sun cikin karan na ido to akar makallau ya su muke nan su
a'a yo idan suka yi sabani malamai suka yi sabani ba wanda aka wajabta maka cewa dole sai ka buwa ne, sai ka tafi akan hasken dalili. Wane ne fi karfin dalili? Shine kawai magana. Kowa zai iya yin ijtihadi cikin malaman nan, kowanne mujtahidi ne, in ya dace da daidai yana da lada biyu, in ya kuskure yana da lada daya. Yayin da ka zo kai na baya sai ka kalli dalilin kowa, duk wanda kake ganin dalilin sa ya rinjaya ya fi karfi sai ka bi. Wannan shine magana. Ko da ɗalibai Imam Malik su duka ba su sallama masa kan duk abin da ya bar fatawa ba, sai dan fatawa Ibn al-Qasim sun sabawa Malik. Yesu yanzu a cikin mazhabar Malikiya musamman ta mutaakhirun, kashi uku cikin hudu na mazhabar kusan fatawa Ibn al-Qasim ne, ba na Imam Malik din bane ba. Amma yanzu zaka gane wannan bincike ne zai nuna maka wannan. Daga cikin littafin da za su taimaka maka ka gane wannan, ka samu dahir din bayani. Kaga littafin Az-Zakhira na Shihabuddin al-Qarati jizi ibo mushadiyu ne akan mazhabin malikiya ne. A cikin kitab idan na ce kala fil kitab na yi shiru, ina nufin mudawwana kenan. Yace kitab kai ka ce qur'ani, kala fil kitab yace ina nufin mudawwana kenan. Idan na ce kaza ina nufin kaza kenan. Zai kawo magana Imam Malik, ya kawo magana Shafi'i, yace dai Shafi'i yayi karatu wajen Malik, ya kawo wannan ya kawo wannan ya kawo dalilin mun. Yanzu idan muka zo mu muna magana akan abin da ke warware alwala guda nawa ne, ahadatun da me? Da asbab. To ahadatun din nan su ne me? Al-bawl da al-ghaiz da me? Nahan da me? Da al-maziy da me? Al-wadi da me kuma? Shike ne sun kare. To asbab fa? An-nawm al-thaqil da waye da waye da karata. To idan ka koma cikin zakira sai ce ma abinda ke warware alwala guda 25 ne, kuma a malikiya yake. Guda 25 kuma malikiya, kuma ya tafiyar su ɗaya bayan ɗaya har sai ya kai maka sukar ce. Ka ga kenan, ashe har yanzu kan muka gani, wato ashe san yana baya kenan. Mun girkar sa amma san yana baya. Saboda haka matsaloli dai irin wannan hankali ake bin su. Kullum mai sarakon Allah ya fahimtar da mu menene daidai mu yi aiki da shi. Wannan shi ne riban ilimi, ka gane abin da yake daidai ka yi aiki da shi. Kuma har kullum ka gane daidai. To kuma ba dabaran ka bace ba, gaman ka tarne daga Allah subhanahu wa ta'ala, amma ba dabaran ka bace ba. kuma idan kaga dan uwanka bai gane daidai ba, ba dolancin sa bane ba, sai kai masa addu'a shi ma Allah fahimtar da shi daidai. Kuma har kullun ka tafi kan wani abu da a wani littafi da ka dogara da shi, sai daga baya kaga wani magana da tafi shi karfi, adalci shine sai ka bi wannan magana mai karfin, kuma adalci shine wancan littafin karfin muna masa magana, ka faɗi maganar magana ya wannan ai ba da dalili, ai wani ma da yake kaza ba da dalili kaza, wannan duk bai dace ba. An fahimta ku? Allah shi mara gaban kasa cewa me wannan shawara ce mai kyau. Matsala ta shi ne ina da zafi wajen aron littafi. Abin da ya faru shi ne tahaddusan bi ni'matillah, ba wai alfahari ba, tahaddusan bi ni'matillah. Yana daga cikin abin da na matsa da ke a zamana da na Saudiya shekara hudu da wani abu, duk abin da na samu kusan kashi biyu bisa uku a littafi yake tafiya. Ko me na samu? To wannan yasa da dama daga cikin littafin mutum ya samu sakan wanda anan ko an baka kuɗin ba za ka iya sayan su ba. Yanzu misali Majmu'ul Fatawa na Ibn Taymiyyah juz'i 37, kwanaki da aka kawo shi Kano a kasuwar Kurmi ana sayar da shi naira 10,015. To inda na bari sai na zo na saya, ya za a yi kenan? To kaga irin wannan idan ka ba mutum littafi daya daga cikin wannan balam guda 37, idan yaje fatar maka da shi yanzu wannan ya zo maka kaya saura, ba yadda za a yi ka ji daɗin littafi in ba wannan guda ɗaya ɗin. To wannan ta sa ba kowa zan baiwa aron littafi ba sai wanda yake lalle na yadda cewa ba ya da sakaci. Amma a shirye nake ni kaina wannan taimako na ne, ai mu rinka muzakara tare da ku. Na iya ba mutum aron littafi zai leko wani abin da ni na karanta kila ban fahimta ba, dukkanin na iya faruwa. Da idan Allah ta'ala wannan shawara ta ka za a duba yadda za a fara aiki da ita bisa ga tsari, duk da cewa a yanzu din nan library na kusa a Kano take, sai da hankali hankali waɗanda suke sun tafi karatu suka mana nan gurin sa rinka dawowa nan gurin hankali hankali don saboda murka amfana da su gaba daya insha Allah ta'ala. Wa an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'im wal yadha yadayhi qabla rukbatayhi. An karbi hadisi daga Abu Hurairah, Allah ya kare ta a gare shi, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza sajada ahadukum, idan ɗayan ku ya tashi yin sujada, fala yabruk kama yabrukul ba'iru, kar ya duka irin yadda raƙumi yake dukawa, wal yadha yadayhi qabla rukbatayhi, lalle ya tsora hannayensa kasa kafin gwiwoyinsa. Yayi ku akhrajahu salatu, malama hadisi guda uku sun riga sun ruwaito shi. Ibn Hajar yace wa huwa aqwa min hadisi Wa'il ibn Hujr, wannan hadisin shi yafi karfi sama da hadisin Wa'il ibn Hujr. Wanne ne hadisin Wa'il ibn Hujr? Gashi nan yana tafiya. Shi Wa'il ibn Hujr yace ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam, naga annabi tsira da amincin tabbata gare shi, idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi, yace idan annabi ya tashi sujada yakan dora gwiwoyinsa kasa kafin hannayensa. Akhrajahu al-arba'atu, yace malaman hadisi hudu sun ruwaito Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah. Sai yace fa inna lil awwali shahidan, hadisin farko banda wannan din hadisin Abu Hurairah kenan, shi yana da hadisin da yake masa shaida min hadisi Ibn Umar, daga riwayan Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu, sahaha Ibn Khuzaima, Ibn Khuzaima ya inganta shi, wa dhakarahu al-Bukhari mu'allaqan, Imam al-Bukhari ya kawo shi a matsayin hadisi mu'allaq mawqufan, kuma ya danganta shi zuwa ga Ibn Umar, bai ce annabi ya ce ba. Da haka dai hadisin Abu Hurairah shine ingantacce, wannan hadisi na Wa'il ibn Hujr dhaifi ne. Abin da yake tabbatacce, idan zaka idan ka zo yin sujada zaka fara kai hannayenka sannan gwiwoyinka, ba gwiwoyi ake fara kaiwa ba, hannu ake fara kaiwa sannan gwiwoyi, wannan shine tabbatacce daga annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan hadisi da yace akai gwiwa kafin hannu hadisi ne wanda yake dhaifi, wancan kuma hadisi ne sahihi. Ga shaida daga hadisin Abdullah ibn Umar wanda Bukhari ya ruwaito shi, Abdullahi ibn Umar sai duk lokacin da yazo yin sujada abin da yake kenan a fara kai hannu, wato dan goyen bayan wannan hadisi na Abu Hurairah.
Akan wannan Allah. Ya mutum ya fara kai hannayen ka ko yi duwoyi ne.
ai mun buga misali je ne ko sai karan je ku muka ce annabi ya ce kar mu je duka idan rasulun ke duka idan rasulun zai fara kaiwa me wace guyuwa wanda gaba yake fara kaiwa kasa guyuwa guyoyin sai yake gurbana da suwarka ta annabi ce kar kai haka wato kai ne zaka fara kaiwa kenan an zaka fara kaiwa wannan matsala ba wai so ba ta zo ba ta ba matsala ce tsohuwa sai ibnu taymiya sai ibnu al-qayyim duk sun tafi akan guyuwa ake fara kaiwa musamman wanda ya zafa ba kamar ibnu al-qayyim a cikin littafin zadul ma'ad fi hadhihi sirr al-ibad yana ganin cewa abinda ake fara kaiwa shine wato annishin guyuwa kafin hannu shi a bayyana sa kenan amma shi da hadin sa kenan gashi malamai sun saba mata na'am hadisi muallak shine hadisin da aka kawo shi ba tare da sanadi ba ka'idar hadisi muallak a wurin malaman hadisi hadisin da a farkon sanadin an shafe rawi daya amma tun daga farko har ƙarshe ko a farko an shafe daya zuwa biyu ya zanto dai shafewa da aka samu cikin hadisin ta fara daga farkon sanadi imamu bukhari na da malamansa kamar su abul yaman kamar su musaddad da sauransu sai ya haddasa musaddad an gane ku sai ya kawo malamin musaddad ya tire musaddad din ya zama muallaq kenan haka idan imamu bukhari ya kawo hadisi ya ce qala rasulullahi ba tare da sanadi ba haka hadisi ya zama muallaq kenan shine imamu suyudi yake cewa ma awwalul isnad minhu yutlaqu walau ila akhirihi muallaq wato abinda a farkon sanadi aka tafi mutun daya ko da har zuwa karshe ne shine muallaq wa bil hadisi za katirun fallazi ata bihi bi sidatil jami' khuzi sihhatahu anil mudafi anhu wa ghayruhu da'if wa la tuhinu yace shi hadisi muallaq yana da yawa a cikin sahih al-bukhari amma sai dai kashi biyu ne amma dai imam al-bukhari ya kawo shi bi sidatil jami' da siga wanda ke nuna tabbat yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anna rasulullahi qala kaza amma kuma ya kawo shi bi sigati tamridi wato siga da ke nuna rashin tabbas ya ce ruwiya an ruwaito annabi ya ce kaza kila an ce wai annabi ya ce kaza hujjiya an hikaito wai annabi ya ce kaza to wannan ita ce sigati tamridi a wajen malaman hadisi siga ta rashin tabbas wajen ba da labari abinda kake kila wato kila wa kalle kenan ba tabbas to duk hadisi muallaq da imam al-bukhari ya kawo shi bi sigatil jazmi da siga ta tabbas yace qala rasulullahi kaza to wannan khuzay sihhatahu an al-mudafi an qa'ida ne sahihi ne a wurin imam al-bukhari ka fahimta da kyau wa ghayruhu da ya kawo ba da sigatul jazmi ba bi sigatil tamridi da if to ya zama hadisi da'ifi amma wala tuhinhu bai zama da'ifun shadid ba da'af wato ghayru shadid kenan wannan shine abin da imam al-bukhari ya tabbata cikin al-baiti sirri fi mustalah al-hadith wannan na karanta muku baitocin su eh ban gane ba kamar ya wajen dagowa to wajen miki daga fitila ya danganci ina zaka ba haka bane ba idan zaka tafi raka'a ta uku ne ko zaka tafi raka'a ta biyu kaga an halatta maka salatul istiraha ko wanda ai zaka dago sai ka zauna sannan sai ka tashi wajen tashi annabi na dogara ne da hannayensa guda ya dunkule su ya dogara akan su haka ya miƙe sallallahu alaihi wasallam abinda ake kira al-ajm hannayensa guda biyu zai dunkule su haka ya tsora su haka ya dogara akan su ya yunkura ya tashi ka bai tashi tunda da'ifin ne gairu shadid duk da'ifin da da'ifansa bai tsanni ba to ana kafa hujja da shi za ta tsawwa bil mutaba'ati wa shawahid idan ya san mutaba'ati da shawahid ta yi a wurinsa shi bai cika sharadinsa ba shi ma wani bukhari a cikin sahih bukhari to ka'ida ce ya fi daban wanda bibita cikin sauran littattafansa ba ba wai ko hadisi da ya inganta kawai ba, ko ya inganta sai an cika sharadin sa ci, akwai sharadda da yake daya masu tsanani wajen ruwayan hadisi, duk hadisin da ya kaucewa wannan to ba dai cikin sahihi ba, ya ya kawo shi cikin adabul mufrad, ya kawo shi cikin juzul kara khalfal imam, ya kawo shi cikin at-tarikh al-kabir ko as-saghir ko al-awsat da sauran kitaban sa, amma dai ba zai kawo shi cikin sahihi ba. Ba ba yi fi ne kuma wannan, wannan ba ma ba yi ba ne, dai ya kawo su da sigatul jazmi, mun kuma ce duk hadisin mu'allaf din da ya kawo da sigatul jazmi ko zai sihhata sahihi ne, an gane ku. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد يأتي النبي أكثر إذا يزون هذا من ينتهي وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى سيطور أنه سندام أكن وتبيوة تدام أقوى أنه سنهبو أكن قوة تهبو واليمنى على اليمنى يطور أنه ندامكما أكن قوة تدام وأقد 53 sai ya kulla 35 wani kirgi ne a wajen larabawa tun da lokacin ba karatu ba rubutu, sai ya kulla 35 ya ne 35 sai ya kulla 35 yadda suke kulla 35 shine haka idan mutum ya maka haka wato 35 kenan wato sai annabi ya haka kenan ya tsora akan gwiwarsa wajen karatun tafiya wannan dan yazo na miƙe wannan na haka ya kulla nawa kenan 35 wa akada 33 wa ashara bi isbihi sababa sai ya nuni da dan yazon sa manuni ya dinnan an gane ku rawahu muslim wannan imamu muslim ya rawaito wa bi riwayatin lahu a wata riwaya ta imamu bukhari wanda ba wannan ba ta imamu muslim kai wanda ba wannan ba qabada asad wa qabada asabi'ahu kullaha sai ya kame yatsunsa gaba ɗayansu wa ashara billati talil ibham sai ya nuni da wanda take bi ma babban dan yatsa al ibham shine wannan wannan kuma asbaba wannan al wusfa wannan al binsa wannan al khisar al ibham wato idan ya kame yatsunsa gaba ɗaya ya dunkule su haka sai ya nuni da wannan allati talil ibham kenan eh akan gura akan shi ma ya tabbata shi ma akwai ruwayoyin da suke tabbatar da haka zai karkata dan yatsunsa ko da yake a nan gurin bai faɗa ba amma bari mu karanto mana daga wani wajen mu ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana kada dan yatsunsa nan gurin ma yake tarikul isba'i fi tashahhud karkata dan yatsa a cikin karatun tahiyya wa kana sallallahu alaihi wasallam yabsutu kaffahu al-yusra annabi ya kasance yana timfada tafin yatsansa na hagu ala rukbatihi al-yusra akan gwiwarsa ta hagu wa yaqbidu asabi akaffihi al-yumna sai kame yatsun hannunsa na dama kullu hadukkanin su wa yashiru bi isbuhi allati talil ibham sai ya isara da babban dan yatsa wanda yake bi ma wato manuniya wanda yake bi babban dan yatsa ila al-qiblati ya nuna ya dinga kallon al-qibla wa yarmi bi basarihi ilaiha kuma shi yana kallon dan yatsa sallallahu alaihi wasallam kun bayyana da kyau wato zai jinke wadannan yatsun ya haka wannan ya nuni da shi ya dinga kallon al-qibla wannan wata sifa ce ko ba karkada ba lokacin kai haka yayi kuma lokacin da annabi ya haka dan yatsa wato idan sa na kallon dan yatsa wa kana idza ashara bi isbuhi wa da ibhamahu tahta isbuhi al-wusta wa ya kasance idan zai nuni da dan yatsan sa to babban dan yatsa sai ya dora shi akan dan yatsan tsakiya sai ya haka kenan haka kenan wato wani lokacin haka wani lokacin kuma haka wannan suna dunkule babban dan yatsa yana kan wannan wannan kuma ya miƙe haka kun bayyana da kyau wa taratan yuhalliqu bihima halqatan wani lokacin sai yayi zobe ko yayi kawanya tsakanin wannan babban dan yatsan da dan yatsan tsakiya ya haka da su kenan wannan suna rike haka wannan kuma yayi haka kuma dan yatsa na nuni ya miƙar da shi wato kaga haka menene kenan ya halaka da shi kenan yuhalliqu bihima kenan ya mayar da shi kawanya ko zobe ko da kewayen abu wadannan kuma suna daura haka manuniya kuma ya haka ita wani lokacin haka annabi yake yi wa kana rafa'a isbahu yuharrikuha yadru biha wa kana rafa'a isbahu yuharrikuha yadru biha wani lokacin annabi idan ya daga dan yatsansa kuma haka wato yuharrikuha yana motsa ta to wannan motsar shine malami suke sabani dama da hagu ko kasa da sama yuharrikuha annabi da yana motsa wannan dan yatsa din yadubu biha yana yin addu'a da ita abin nufi baya dainawa har sai ya kammala dukkan addu'o'in sa da yake bayan tahiyya din nan bayan salatin annabi din nan karshen abin da ya sallama sannan zai mayar da hannun sa yadda yake ya rike yan yatsun sa mayar da su yadda suke kuma wa yaqulu annabi na cewa lahiya ashaddu ala shaytani min alhadidi wato wannan dan yatsa lokacin da mutum ke tahiyya yana karkada ta ta fi tsanani a wurin ke dan sama ka dauki sama da ka dauki guduma ta karfi yani asbaba yana nufin wannan dan yatsan manuniya wa kan sallallahu alaihi wasallam ya faru zalika fi tashahhudi li jami'an annabi yana yin haka a cikin dukkanin tahiyya ne wa ra'a rajulan yad'u bi isbu'aihi ya ga wani mutum yana karatun tahiyya yana motsa yan yatsa guda biyu wato sai sa yan yatsa guda biyu har kamar haka kenan guda biyu sai annabi ya ce da shi ashid mayar da ita daya wa ashara bi sababa yana nuna mutum ce haka zakai da daya zakai sai mutum ya tankar da wannan din sai mayar da ita daya kun fahimta da kyau yanzu dai mun fahimci lokacin da kai zama na tahiyya hannunka na hagu yana kan gwiwar hagu ka miƙar da yatsunka hannunka na dama kuma yana kan gwiwar dama to shi a wannan lokaci ko dai ya kasance babban dan yatsa da dan yatsan tsakiya ka daure ta haka waɗannan suna makale ko wannan kuma ka miƙe shi ko ya kasance ka jike su duka guda uku babban dan yatsa ka daura kan dan yatsan tsakiya kuma ka miƙe wannan kuma ko ya kasance shi wannan dan yatsa manuniya kawai ka yi nuni da shi baka motsa shi ko ya kasance kai nuni da shi kana motsa shi in kana motsa shi kuma zaka rinka yin sama da kasa ne haka dake wannan su malaman suka ce zaka yi dama da hagu ne dake duk wanda kai cikin waɗannan sigogi da muka ambata ya tabbata kuma zaka yi shi a dukkan tahiyya a tahiyyan farko da tahiyya ta ƙarshe an bai san da ke ko wannan baya cikin sunna an gane ko wanda idan sun kammala tahiyya sai su daga hannun su a wannan baya cikin sunna yana daga cikin abin da wato sai su daga hannun su haka sannan su mai da su kanci yin su haka wannan baya cikin sunna yana daga cikin abin da annabi ya gani ya fadakar da sahabbai cewa ya nake ganin kuna daga hannayen ku a cikin sallah kamar yadda kangararren doki yake daga jelarsa sallallahu alaihi wasallam yace ku daina eh ina ga sai mu dakata nan ku abin da muka faɗa dai dai Allah ya bamu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana gobe sai mu dora inda muka tsaya insha Allah Assalamu alaikum kai hakuri mu karanta wadanda suke da fursata kuma ayi hakuri a jiya idan ba kuma ta ba cikin karatun da muka yi wajen addu'ar wato da muka ci annabi na yawan karantawa cikin rukuyi subhanakallahumma bihamdik a abin nan kai wanda annabi ke yawan karanta cikin ruku'i da sujada subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik magana kan kalan rabbana ko rikin rabbana nan gurin mun karanta rabbana nace inda na gani a cikin bukhari ruwayoyi akwai wanda babu rabbana ce muka ci abinci ko goda zo wani bawan allah ya ce ya abinci ko ya samu cikin bukhari akwai wannan rabbana din wannan na faɗa ne dan saboda da lokacin an dauke wutar lantarki kila masu kasir ba su dauka ba ma'ana dai akan samu ruwayoyi wani lokaci a nan ka ga da kari wani lokacin a can ka babu kari kamar yadda yake na buga mana misali da allahumma rabbana wa lakal hamd ko allahumma rabbana lakal hamd ba tare da wawun ba ko rabbana ba tare da allahumma din ba da sauransu Allah ya tsire da mu zuwa ga abin da yake shine wannan yake cewa a cikin karatu kai bayanin cewa mai farilla zai iya bin mai natila sallah gashi kuma hadisin annabi na cewa la taftaliqu ala imamikum wato kar ku saba wa limaminku to me ake nufi da kar ku saba wa limaminku idan muka sallama da cewa hadisi ya inganta to sai mu zo mu ce me ake nufi da wannan da la taftaliqu ala imamikum ba a nufin cewa la taftaliqu ala imamikum niyya wanda su suna kafa hujja da wannan hadisin cewa kar ku saba wa limamin wajen mai niyya da haka dole kai irin sallar da shi zai wanda wannan ina jin dalilan da muka kawo jiya su isa su wadatar na cewa mai farilla na ibn mai nafila kamar yadda mai nafila zai ibn mai farilla kuma abinda alqadi abubakar ibn al-arabi al-maliki ke cewa akwai tanakudi kwarai da gaske idan muka ce mai farilla ba zai bi mai nafila ba kuma muka zo muka ce shi mai nafila din ya halatta ya bi mai farilla yake mun yi tufka da warwara yace domin dalilin da muke bayarwa cewa kada mai farilla yabi mai nafila dalili ne na cewa dan sallar su ba iri ɗaya bace ba kowa niyyarsa daban to idan haka ne idan ne shi ba mai nafilan zai mai farilla ainihin ma sallar ba iri ɗaya bace kowa niyyarsa daban ina ba da mun fahimta kuma kai da kanka daga ƙarshe sai ka kawo hadisin Amr ibn Salima wannan ji wannan shine babbar hujja da cikin Bukhari da Muslim hadisin Amr ibn Salima yaro ne da yake kira shi da ko bakwai kabilarsa suka zo suka musulunta gaban annabi annabi ya yi musu nasiha ya ce ku koma gida in kun koma wanda zai muku limancin sallah wanda ya fi ku haddan Qur'ani ya ce aka duba duk kawai mu ba wanda ya fi ni yawan haddan Qur'ani kuma ni ne yaro dan shekara shi da ko bakwai sai suka rada ni in zama ni ne limamin kursa salawat yace har ina sallah wani lokaci ma riga ta ba ta da tsawo idan na yi ruku'i ko sujada sai a ringa ganin al'aurata daga baya sai wata mace ta ce ku tsoron Allah ku rufe mana al'auran limamin yace za ka yi karo-karo aka hada mun kuɗi aka sai mun wata riga doguwa yace wallahi ba abin da nake farin ciki da ita irin wannan rigar da aka sai mun dan irin kawo mutane limanci hadisi yana cikin Bukhari da cikin Muslim sahabbai suka yi wannan dan annabi ya ce li yumman nas aqra'uhum li kitabillah suka duba cewa ba wanda ya haddace Qur'ani irin sa gashi yaro kuma dan shekara 6 ko 7 kaga shi a lokacin nan sallar da yake mai tace nafila su kuma suna farilla suka bi shi koyar cikin Bukhari da cikin Muslim hadisin Mu'adh ba sai mun sha mai tace ba ga annabi ya zo zai yi sallah salatul khawf ko san salatul khawf sallar tsoro ko dai a yi ta kasaru ko a yi ta a zaman gida idan tsoro ya zama zaman gida za a yi sallar cikakkiya idan tsoro ya zanto kuma a halin tafiya za a yi kasaru to annabi ya tafiya ta kama shi yazo za a yi sallar tsoro ta kasaru to ita salatul khawf din nan tana da suffa dai har guda shida ɗaya daga cikin suffofi shine wanda annabi ya yi ta aikace sunnan ta mana meyi ya halatta liman yazo ya fuskanci gabas ya ta a samu rabin sojojin su bi shi sallah idan aka yi raka'a daya da su sai ya miƙe sai ya tsaya kyam su kuma su ƙarasa mai su ƙarasa wannan raka'ar da kansu liman din na tsaye su yi sallama su tafi su je su ɗauki makamai su tsare abokanan adawa dan su sauran rundunar sojojin su kuma su dawo su zo su samu liman na tsaye su bi shi idan ya ƙarasa raka'a wanda yake ita ce ta ƙarshe a wajensa su kuma raka'a ɗaya kenan suka yi idan ya zauna ya sallama su kuma su tashi su yi mai su cika wannan ɗaya ne daga cikin siffofi guda biyar a shida ta biyu daga cikin siffofin ya halatta liman ya kasa sojojin gida biyu ya kira waɗannan su zo ya musu limancin sallah raka'a biyu cikakkiya ya yi sallama su yi sallama a tafi ya kira sauran su zo kuma ya sake musu limanci raka'a biyu ya yi sallama su yi sallama lokacin da ya zo yana maimaita wannan ta biyu shi ne yake yi nafila yake su ko me suke yi to kuma yi musu annabi haka yi wa sahabbai a sulhul hudaybiya to kuma akwai wata magana kenan banda wannan kuma ga ai babu wata magana ko ba ko mai misali ga mun misali a abu bayan mun sallama kai ba sai na tashi da rafa a juna tuna an yi rafa da sallama kai ba don kowace irin nafila mutlaqan nafila kowace irin nafila kowace irin nafila mai wannan tambaya ta gaba yake cewa waɗansu limamai bayan mutum ya gama sallah sai a ga ya juya ya kalli kudu akwai wani dalili na shari'a da ya nuna haka a cikin iyakar sani na babu wani dalili na shari'a da ya nuna haka abin da dai annabi yake yi waɗansu lokuta bayan ya gama yawa mutane limanci sai ya juyo ya fuskance su haka ya zauna ba wai ya kalli kudu ko ya kalli arewa ba wannan ga hadisi ya tabbata akan wannan sannan yake cewa lukan ga waɗansu in sun yi sallar farilla in za su yi nafila sai su tashi su canja wuri akwai wani dalili babu wani dalili da ya ce a yi haka za ka iya yin nafilar ka a inda kai farilla za ka iya canjawa fil amr sa'a amma itikadin canja wurin yana da wani matsayi to anan wurin rigima take amma in ka canja kawai dan kana son ka koma can ya dan fiyalwa wannan ba komai bayan an tago daga ruku'i fadin rabbana wa lakal hamdu hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi akwai hadisin da ya nuna haka akwai ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya tago yakan ce rabbana wa lakal hamdu wato yayin da yake yunkurwa wajen dagowa zai ce sami Allahu liman hamida, in ya kammala miƙewa sai ce mai rabbana wa lakal hamdu ko Allahumma rabbana lakal hamdu. Wani lokacin sai tsaya haka, wani lokaci sai ƙara hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a masallaci, bayan ya tago kansa daga ruku'i ya faɗi sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu, sai ya ji wani mutum yayi waɗansu abubuwa kawai maganganu amma bai ji me yake ba. Da aka gama sallah sai Annabi yace waye ya magana dazu, sai kowa ya shiru. Sai waye zake magana dazu ne, sai kowa ya shiru. Da ya mata yace waye magana, sai wani yace ni ne ya Annabin Allah, yace me ka faɗa, yace abinda na faɗa hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Sai Annabi yace na ga malaiku 30 da doriya suna rigengemiya, wa zai daga rubu 30 da za a baka dan ba manta ba. Har yanzu dai muna cikin babin da yake magana dangane da siffar sallah, irin abubuwan da ake bukata masallaci yayi a aikace ko a magance. Karshen inda muka tsaya jiya hadisin Abdullahi dan Umar, wanda yake bayar da bayanin siffar yadda Annabi ke yin karatun tahiyya ko dunkule hannayensa da yake yi da nuni da dan yatsa lokacin da yake karatun tahiyya. Yau kuma za mu tashi kan hadisin Abdullahi dan Mas'ud. Wa an Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu qala التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. Muttafaqun alayh. An karbo hadisi daga Abdullahi dan Mas'ud, Allah ya kare da a gare shi. Abdullahi dan Mas'ud yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam iltafata ilaina, ya waywayo gare mu musahabbai. Iltafata ilaina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, manzo Allah ya waywaye mu. Fa kala yace idza salla ahadukum falyqul attahiyatu lillahi, idan ɗaya daga cikin ku yayi sallah zai karanta abinda zai karanta a tahiyya ga abinda zai ci, attahiyatu lillah was salawatu was tayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wannan shine lafazin tahiyya da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya umarci sahabbai su rinka faɗa. Da can abinda suke yi suna amfani da nau lafazi ba wannan ba, in sun yi sallah sai su rinka cewa